Masaurare, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Lahadi za a ji cewa Iran ta ce tattaunawa da take da Oman kan sabon shirin gudanar da zirga-zirga a mashigar Hormuz na tafiya daidai, amma ta ce ba za ta sake bude mashigar ba har sai Amurka ta amince da wasu sharuɗa shida. Hukumomi a Niger sun ce mutum akalla 22 ne suka rasu, wasu kusan 40 suka jikkata bayan wasu motocin bus biyu sun yi karo da juna a kusa da garin Madawa da ke kudancin kasar. A Najeriya, manyan kungiyoyin kwadago na kasar sun buƙaci gwamnati ta yi wa ma'aikata ƙarin albashi mafi ƙanƙanta zuwa ƙalla naira 500,000. To ko me yasa suka buƙaci hakan?
Mafi ƙanƙantan albashi a ƙasar nan ya gaza ma'aikata, kuma al'amuran yau da gobe da kuma kayan more rayuwa da kuma rajen-rajen da aka ɗaura 'yan Najeriya na ba gaira ba dalili.
Har yau a Najeriya, hukumomin ƙasar sun farfaɗo da wuraren tantance lafiyar dabbobi da ake shigarwa ƙasar daga waje.
Duk aka da barazanan samun cututtuka da suke shigowa, a samu wuri ta inda za a je ma'aikata duk dabbobin da suka shigo a dubi lafiyarsu, kuma ba su tabbacin cewa suna da lafiya za su iya shigowa.
To madalla za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin har ma da filin taɓa kiɗi taɓa karatu a cikin shirin, wanda ni Muhammad An-Nur Muhammad zan gabatar. Amma yanzu bari mu fara da labaran duniya tukuna. Masaurare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan shiri na hantsi na ranar Lahadi, wanda a cikinsa za a ji cewa Iran ta gindaya wasu sharuɗa da ta ce dole ne Amurka ta cika su kafin a buɗe mashigar Hormuz. Hukumomi a Nijar sun ce aƙalla mutum 22 ne suka rasu, wasu kusan 40 kuma suka jikkata bayan wasu motocin bus biyu sun yi karo da juna a kusa da garin Madawa da ke kudancin ƙasar. Ƙungiyar makiyaya ta kulan Allah ta shiga shirya wani gangami na faɗakar da makiyaya da manoma muhimmancin zaman lafiya da kuma yin zaɓe a Najeriya.
Da ƙuri'a ake ɗora wanda ake ƙauna, da kuma ƙuri'a ake sauƙe wanda ba a ƙauna. Don haka idan ba ka da ƙuri'a, kana ji kana gani, za a ƙaƙaba maka shugaba ya ta gallaza maka babu yadda ka iya.
Har wayo a Najeriya, al'ummomin garuruwan Katuru da Galadi a ƙaramar hukumar Shinkafi ta Zamfara da kuma Isa da Sabon Birni da Gwaranyo a jihar Sokoto na koka kan lalacewar gada da ta haɗa yankunan jihohin biyu.
Gadan nan ta zo kwana uku suka wuce ta yanki, wanda mutane sun shiga garari. To lalacewa ta zai kawo barayi su zo su mai da wurin nan wani dandali na cutar da al'umma, kuma na ɗaukar mutane ana neman kuɗin fansa.
To za a ji waɗannan rahotanni da ma filin mu tattauna a shirin da ni Muhammad An-Nur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da 25 da kuma a tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka, har ma da shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Raliya Zubairu ce ke fatan ku muni lafiya a cikin shirinmu na ƙarfe 8:30 a agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan a agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ci cewa Isra'ila ta yi watsi da shirin zaman lafiya na shugaba Trump a zirin Gaza. Rundunar sojin Najeriya ta ceto mutum 33 da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su yayin da suke tafiya a jihar Zamfara. A filin taɓa kiɗi taɓa karatu, muna tafe da labari mai so sarai da ya shafi wata mahaifiya a Amurka.
Ranar da wannan tsautsayin ya faru, bayan ta ajiye waɗancan yaran guda biyu a makaranta, sai ta zo nan wurin aiki. Sai ta manta ba ta fitar da jaririn ba, ta bar shi a mota kuma ta rufe mota.
Ayya.
Akwai kuma maimaitin filin amsoshin takardunku, amma sai bayan an sha labaran duniya.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da safiya Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon za ku ji cewa zaman fargaba ya sake dawowa tsakanin Amurka da Iran bayan wani dan lokaci na samun sassaucin rikicin da ya baibaye kasashen biyu. A Najeriya gwamnati ce ta bada umarnin fara yi wa tufka hanci ga cin zarafin da ma'aikata ke kanta yayin gabatar da ayyukansu a Bangladesh rabuwar kanuwa na ce ta kunno kai a tsakanin matasa da suke jagoran ko kuma suka jagoranci zanga-zangar neman sauyi a kasar wadda ta tafi da wato kujerar Prime Minister Sheikh Hasina muna tafa da sharhunan jaridan Jamus akan nahiyar Afrika da kuma rahotannin namu na musamman na kundin ƴan mata amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya.
DW labarun duniya.
Iran ta gindaya sharaɗin bude mashigin Hormuz. Turkiya na son faɗaɗa yarjejeniyar tsaro da ta cimma da ƙasashen Pakistan da Saudiya. Hatsarin mota ya laƙumi rayukan gwamnatin mutane a jamhuriyar Niger.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Muna tafa da shirye-shiryen amsoshin takardunku da ku shiga club da abunamu da zabi sanka da kuma wasiƙun ku masu sauraro amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya.
DW labarun duniya.
Mutum biyar sun mutu a wani hari da Ukraine ta kai Russia. ƴan tawayen Houthi sun kai hari kan matatar mai ta Aramco na Saudiya. Gobarar daji ta tilasta kwashe dubban mutane a Canada. Rahotanni daga Russia na nuni da cewa
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Ma sauraro barkanku da kasancewa da mu a zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashen Hausa na DW wanda ciki muka yi muku tanadin shirin nan na ra'ayin malamai. Akwai amsoshi takardunku da kuma wasiƙun ku masu sauraro. To amma zan fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
DW labarun duniya.
Rundunar sojin Najeriya ta sanar da kubutar da wasu matafiya 33 daga hannun ƴan bindiga. Harin ta'addancin kungiyar Jenim Amali ya halaka sojin kasar 10. ƴan tawayen Houthi na Yemen sun kai hari kan sojojin kasar da kuma cibiyar mai a Saudi Arabia.
Karfe 7 cicip agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 6 agogon TU da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22.
Abdullahi Isa.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake saduwa mu soma da wannan labari daga tarayyar Najeriya inda rundunar ƴan sanda a jihar Benue ta sanar da kama wasu ƴan kasar Pakistan guda 5 yayin da a jamhuriyar Niger wani hadarin motar jigilar jama'a ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 22. Za ku ji kuma cewa a jiya Asabar ne hukumar Algeria suka sanar da kwato ɗaya daga cikin wani ɗan kasar Jamus da masu garkuwa da mutane suka shafe kusan makonni 2 tare da shi. Galabar karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon TU da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa kalalabo akan mitoci 22.
Abdullahi Isa.
Jama'a barkanku da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci. Akalla mutane 22 ne ciki har da sojoji 17 suka rasa rayukansu biyo bayan wani hadari da ya afku a jamhuriyar Niger. Rundunar sanda a jihar Benue a Najeriya kenan ta sanar da kama wasu ƴan kasar Pakistan guda 5 yayin da a labaran wasanni a karo na farko a zagayen quarter final na gasar cin kofin kasashen Afrika bangaren mata kenan Algeria da kasar Morocco sun tsallaka mataki na gaba. Ga labaran goyon da muka same su.
Karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
Umar Usani.
Ta jama'a barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran duniya. Jami'an tsaron Najeriya sun ceto wasu gwamnatin mutane da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Zamfara. Ministan sufurin Nijar ya gayyaci kamfanonin jigilar fasinja biyu masu zaman kansu a ofishinsa biyo bayan wani hadarin mota da ya sanadiyar gwamnatin mutane galibin su sojoji. Firayim Ministan Isra'ila ya yi watsi da shirin Trump na sake gina Gaza. Tunzu ga labarin yadda suke.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu, inda za mu fara da kawo muku labaru, sannan daga bisani dadaɗan shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labarun, da farko ga kanunsu. Sin ta lashe lambar zinare da ta azurfa uku a gasar kimiyyar nukiliya ta duniya karon farko da ta halarta. Kafar CNBC ta bayyana cewa kasar Sin na da fifiko na musamman a fagen takarar fasahar AI. Sannan za ku ji cewa wani hatsari na karon bas biyu a kasar Niger ya yi sanadin mutuwar mutum 22 tare da jikkata wasu 37. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin labarun dalla-dalla daga nan sashen Hausa na rediyon kasar Sin.
Kuna tare ne da tashar CRI.